Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga Gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai karewa.
Bayan tsawon lokaci PDP mai adawa na kushe barin Amina Zakari a matsayin mai rikon kwarin shugabar hukumar zaben Najeriya, yanzu dai shugaba Buhari ya naɗa farfesan kimiyyar tarihi Muhammadu Yakubu a matsayin shugaban hukumar. Amina Zakari na nuna masu korafi akan da cewa lalle ta yi aiki tukuru don shirin zaben gwamnan Kogi da Bayelsa.
Halina na dan Adam, Allah ya min kokarwa daidai gurgudo, ya bani ilimi, bana tunanin wai ne mace ce bazan iya ko zan iya. Ni dai san ina da son aiki, ina da kaunar aiki, duk aikin da aka bani ina kokarin sai na cimma ta ƙarfi. Da ni akai shekara 5 ina akwai abubuwan da ni ma na san na kawo kan tebur da akai amfani da su a cikin gyaran nan na zabe.
Majalisar dattawa ta wanke tsohon gwamnati Ribar Rotimi Amechi ya zama minista bayan shan hamayyar dattawan PDP biyo bayan tsamar da ke tsakaninsa da gwamnati Nelson Wike. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bada labarin gurfanar da mutum 5 da ake zargi da tada bomba mai a Abuja. Ita ko kotun sauraron karar zabe ta Yobe da ke zama Abuja ta tabbatar wa gwamna ga idan nasara kan karar da dan takarar PDP a dabu mai na wazir ya shigar.
Haka, to yanzu za mu kaɗa zaurinmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai, zaurin ya kammala zamansa a Bauchi a makon jiya, to amma zai sake zama kuma a Bauchin. Kuma wannan karan zai tattauna ne kan rigimar Fulani da Sayawa a jihar ta Bauchi. Bari dai in haɗa ku da mai jagorantar tattaunawar wakilinmu na Bauchi, Abdulwahab Muhammad.
Assalamu alaikum masu sauraro. To yau kuma gashi Allah ya kawo ni shirin inda yake za mu tattauna a dangane da ci gaban zaman lafiya a tsakanin al'ummar Sayawa da Fulani, wanda yake kwanakin baya aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin waɗannan kabilu guda biyu da ke ƙaramar hukumar Taba Balewa a jihar Bauchi. To saboda haka yanzu za mu tattauna wannan ci gaban da aka samu da kuma wasu matsaloli da dai dukkan kuma hanyoyin da ake bi don a ga wannan zaman lafiya ya dore. To kafin mu ci gaba da wannan abu, kowannensu zai gabatar da kansa a kuma cikin wannan tattaunawa ma akwai wanda yake shi ne fasitukan zaman lafiya ne a tsakanin addinin nan guda biyu, wato na Musulunci da kuma addinin Kirista. To malam, zan so ka gabatar da kanka.
Ni sunana Madalla Ishaku da Katafa Balewa, ina anguwan Dunga, ina wakiltan Sayawa.
To sai wannan malami?
Ni ne Suleiman Abubakar, amma an fi sani na da Babake. Ni ne mai wakiltan Fulani.
To wannan kuma mai fafutukan fa?
Sunana Ambassador Aminu Garba Sidi, chairman na kungiyar wanzar da zaman lafiya ko coordinator na Interfaith Mediation Center Kaduna, mai kokarin fafutukan zaman lafiya da ganin kuma al'umma sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya.
To zaman lafiya dai abu ne wanda yake akan ce masa ya fi zama dan sarki. To zan so ma da kai Malam Madalla, ka ji ma sunan Madalla. To muna fatan dai ƙarshen abu za mu dinga Madalla da wannan taro. To me za ka ce tun gabatar da wannan shiri na zaman lafiya kawo yanzu?
Ni dai a takance gaskiya abinda zan iya cewa sai dai mun gode Allah. Don abinda yasa nace mun gode Allah, karamin hukumar Taba Balewa akwai zaman lafiya a wayannan shekarun da muke ciki. Gaskiya tsakani da Allah, kwanakin baya a irin zamanmu da Fulani da kuma wayansu kabilu da suke wurin, ba ji ba gani. Amma tunda manyanmu suka tashi, irin Kanchaman, irin Barista Dogara, irin Aminu Tukuru dan majalisar tarayya a jiha, suka hada kai suka shirya yarjejeniya, suka kira mu wakilan Sayawa da na Fulani, suka kira mu zauna mu san yaya za mu zauna da juna mu yi cuɗanya. Muka zauna kuwa muka shirya yarjejeniya, muka ce bari mu sa ido zuwa daga wata biyu, uku, hudu zuwa biyar har shekara, muna neman biyu kenan. Kani da Allah mun ga akwai zaman lafiya kuma daga kauyuka zuwa cikin garin Taba Balewa. Da Fulani da Sayawa muna cuɗanya kamar yadda baka tsammani. Mukan je gidan Fulani mu sha nono, su zo gidajenmu su sha kunu, su yi duk abin da za su yi. Fulani suna kwana a cikin Taba Balewa da baƙi ma wanda suka kawo suka zo sana'a irin ran Alamis. za su gama kasuwancin su mu ba su daki su kwana washe gari su tafi abun su mu ma mukan je gidan Fulani ko sayan dabba ko wani cudanya je in dai dare yayi mu kwana ko kwasa rako mu har cikin dafa baloka mun su koma dan saboda akwai abokan gaba wanda za su iya makalewa a jikin su su aikata abin da za a ce Fulanin nan ne to shi yasa muka zauna muka natsu sosai in dan uwan su ma ya bacin kai ya shigo ta inda ba shine ban ya tambaya muka nuna masa hanya idan su ma muka yi bacin kai muka shiga inda ba shi ba muka tambaya suna nuna mana hanya to gaskiya muna roƙon Allah wayannan shugabannin mu da suke kan mulki a duniyan nan kamar yanda suka dauka a ransu da su roki Allah mu roki Allah ya ba mu zaman lafiya kamar inda muke kai yanzu to gaskiya suna fama mu ma muna kai yanzu ba wani maganan Fulani da ba sai suna fada don gaskiya mu yara da muka tashi yanzu ma na ta ganje yana da shekara 42 a duniya ta ba balewa ba abin da ban gani ba amma har yanzu abin yana zama man abin tarihi a yinin zaman da muka fara samu da Fulani
to kaji dai abinda shi wannan abokin zama naku madallai bayani inda ya gwada sukan je wajen ku ku ba su madara da nono kuma an kun zo sukan ba ku kunun amma kunun jiko ne watakila to saboda haka zai kai ga wato cewar dai an samu amincewa da cudanya na gari kenan me zaka ce
gaskiya ni ma na godewa Allah Allah ya kawo wannan lokaci mun godewa Allah mun godewa manyan mu magabatan mu honorable barrister Dogara Yakubu da honorable Amin Tukur gaskiya mu ba abin da mu ga musu don har ga Allah zaman lafiya kam sai da daga gaba kawai take don bani mantawa akwai wani lokaci da shanu suka yi barna da suka yi barna sun ci wajen gonaki mutum 20 kuma sarkin Dunga bai daddara ba shine buga ma honorable Amin Tukur lokacin yana Saudiya da ya buga mashi waya yake to faga shanu sun yi barna amma ba mu kama shanun ba shine maza maza yake to lalle a sanar ma honorable Marafa Marafan Bula amma yanzu shi mai sarauta ne shine maza maza sai nemi shugaban mu na miyatti Allah sarkin Jahun shine muka zo muka je wannan fadin sarkin Dunga muka je muka zanna aka ba su hakuri aka ba su hakuri shine aka ce za mu zo mu dubi barna amma da mu je mu bincike tunda ba su kama wanda ya barna ba ba Fulata ne kuma ka san koda da ka daba mashi wuka a wuya ne ba dai ce shi yayi barnan ba koda shi yayi shine muka je muka dubi barna aka yi hoto aka yi shadi suka dauka kamun suka girmama mu shine muka ci to da mu je mu yi taro a gital idan muka yi taro a gital mu dan bincika ne ne suka yi wannan barnan shine fa muka zo muka yi taro muka binciki gaskiya ba mu gane ba shine muka dawo muka ba su hakuri kuma sarkin nan gaskiya sun daukake mu har ga Allah zaman lafiya dai har ga Allah ya dada dawama shine muka dawo muka saki bincika ba mu gane ba to shine ga wayin su yara sun yi barna kuma da suka yi barna sai suka kama dan Bafulata ne suka aje shi a gidan sarkin Dunga wurin ya kwana shine aka yi waya mu shugabanni na miyatti Allah muka je muka samu yaro a hannu mai sha ya uba ya zo ya dauki yaro ya je ya kai shi ya ci abinci ya dawo muka zo muka sasanta da muka sasanta da su da a biya su 37,000 barnan da aka masu ya fi 200,000 inda an ce da a biya din ne da ya fi 200,000 ba don zaman lafiyan ba ai da haitu har bai mana sani to amma da yake su suke neman zaman lafiya mu da su din sai suka sanar mana gashi gashi kuma har ga Allah mu ba abun da damu fada zaman lafiya yana nan daren tsakaninmu Fulani da Sayawa.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin Katab Agwa Tef Dr. Yusuf Bungom. Da mai martaba sarkin Badiko Alhaji Usman Sani ga mai martaba Agwa Itef Dr. Yusuf Bungom.
To jama'a muna godiya ga Allah madaukaki sarki ya kai mu ga wannan lokaci. A lokacin baya mun sami rashin jituwa na tashin hankali na addini. Amma mun gode ma Allah kamar mun samu yau an samu cimma kan wannan ba a samu kitai irin na addini kamar ta. To wannan shi ne ya kamata mu abin da ya kamata kenan mu yi da yake Ubangiji Allah ya halice mu ya zama na dole mu zauna tare inda ya so ne da duk sai mu addini guda kuma mu kabila guda amma a cikin hikimarsa ya yi mu daban-daban. Saboda haka ne nake bada a sauran jama'a mu gane dole ne mu zauna tare mu rungumi juna. A yanzu muna samu tashin hankali tsakanin Fulani masu makiye da kuma manoma. To wannan ɗan ma abu ne ya kamata mu zauna mu yi maganinsa. To mu a gurinmu abinda muka yi shi ne mukan zauna, wato abinda Bature ke ce da shi dialogue, a zauna a tattauna. Ba daidai ba ne mutum ya yi noma Fulani su shiga da shanunsa su mai banna, kuma ba daidai ba ne mutum ya je ya nome inda yake labi inda Fulani suke wucewa. To mu abin da muka yi kuma na ga ya kamata a yi an samu irin wannan a samu a zauna inda yake labi kada a nome domin dokar gwamnati ne, kuma Fulani masu kiwo ba daidai ba ne a je a shiga gona. To in ma har an samu an yi haka din, to babban abin da za a yi shi ne a zauna a gane da juna. In ma har za a biya ne to sai a biya, ba a ɗauki baka da tashi faɗa ba da juna. To ina ganin idan mun samu ganewa haka muna tattaunawa da juna ana zama ana samun ana zama, to wannan abin shi zai kawo mana sauki. Domin Fulani dole ne ya yi kiwo domin sana'arsa kenan, manoma kuma dole ne su yi noma. To idan haka ne ya kamata mu gane yaya za mu yi domin kowa ya samu biyan bukata a sana'arsa da yake yi. Kamar da nake ba da shawara kullum ya kamata a rinka samu a zauna ne a tattauna a ga ya za a yi, ma har an samu kuskure a samu gyara. Yanzu a halin da muke ciki wurare da dama sai ka ji an dauki aje ana kashe-kashe ne na juna. To wannan ba zai kawo mana cin gaba ba kuma zai taimaki duk kowannenmu ba. Babu shakka idan mun samu ganewa tsakanin juna to abin zai zo mana da sauki kuma muna ji daɗin rayuwa. Gwamnati na yanzu tana ba da ƙarfi ga a zauna lafiya. To mu jama'a ya kamata mu taimaki gwamnati inda za a samu cin nasara a wannan yaki da gwamnati ke ciki. Kuma duka wanda Allah ya bashi aiki da gwamnati ta bashi aiki kamata ya yi tsakaninsa da Allah, kuma ya yi yadda zai taimaki jama'a yadda kuma ƙasa za ta samu cin gaba. To haka idan jama'a talaka suna ganin ana samun wannan, to ina jin ba za a samu matsala ba wajen biyayya. A karshe na so ne na ƙara nanatawa muhimmancin a gane da juna idan har an samu tashin hankali. Fulani masu kiwo an san na san ana samun matsala wajen guraren kiwo. To wannan ɗin ma duk idan an samu an zauna ana iya shirya wuraren da za a shiga a yi kiwo. To akan samu matsala kuma a samu noma wasu sun je sun nome labi, Fulani suna complaining ba su da inda za su wuce. To irin wannan ɗin ma kaga na zauna sun gane kuskure ne a nome a yi noma a labi kaga za a resolve ba tare da an dauki kayan yaki ba. Shawaran da nake gani san mun yi zai taimake mu mu zauna tare mu zaman tare zaman zumunci da kuma zaman lafiya. Allah shi ba mu ganewa jura da kuma taimake mu yadda za mu yi abubuwan da za su taimake mu taimake kasanmu ta samu cigaba.
Shi ma sarkin Badiko kiraye ga kowa ya bada gudumawar kwanciyar hankali don gwamnati ta samu sukunin aikin da ta yi niyyar yi ma talakawa.
To assalamu alaikum, sunana Usman Sani sarkin Badiko. Assalamu alaikum ƴan uwana ƴan Najeriya. Ina kira ne da riku musamman ƴan majalisar dattawa domin sa ido da tabbatar da samun ingantacciyar gwamnati wadda take kokarin kankama a yanzu musamman lokacin da ake zaben ministoci. Muna kyauta da zato a gare ku na ba mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari goyon baya wajen zaben masa kyawawan ƴan majalisar zartarwa, wato ministoci masu nagarta masu kokarin haɗa kai haɗa kan Najeriya da cigaban Najeriya. Wannan lokaci ne muka zo wanda yake buƙatar kowane ɗan Najeriya ba da haɗin kai da goyon baya da taimakawa da addu'a ga shi sabon shugaban ƙasar da muka zaɓa a wannan shekara domin a samu tabbataccen ci gaba, domin kowa yake da hankali ya san halin da ƙasar nan ta shiga tun daga fannin tsaro, fannin tattalin arziki, rashin ayyukan yi, rashin kyakkyawar zamantakewa wadda duk gashi Allah ɗan cikin ƙanƙarin lokaci ya kawo mana ƙarshenta. Kusan dai fati ya so mu zuwa ƙarshe yadda ake samun kyautatuwar ci gaba da samun nasara a fannin faɗa da wannan ta'addanci da yake damun ƙasar nan. Sa'ilin nan kuma muna ganin yadda muke da hango haske mai zuwa a fannin lantarki, yadda ƙasa take buƙatar haɗin kan mutane domin addu'a. Gaskiya Najeriya tana buƙatar addu'a kuma tana neman haɗin kai musamman ga ƴan majalisar dattawa wanda su suka fi kowa muhimmanci wajen tabbatar da irin wa'annan naɗe-naɗe. So muna sa ran su sa ido su sa ƙasa a gaba kar su kalli wani abu ko waɗansu mutane, kuma su ne kamar madubin dubawa daga wajen Najeriya wanda in suna yin abin da ya kamata duniya za ta yi ma Najeriya jinjina mai ƙarfi. Idan suka yi akasin haka zai sa Najeriya ta zama abin dariya da abin tsofin alafi ne daga waje, wanda ba ma fata haka. Muna fatar su sa ido abin da za su yi su dubi Najeriya, kar su dubi wani wanda yake shi mai wucewa ne, amma Najeriya tana nan. Musan da abin da muke yi muna yi ne domin ƴaƴanmu da jikokinmu domin kawo ci gaba, musamman yadda ake ta samun kace ni ce tsakanin Yarabawa da Fulani akan dan matsalar da ta shiga tsakanin waɗansu ƴan kidnappa, wato masu sace mutane. To bai kamata idan wasu mutane sun yi a tsoron laifi gaba ɗaya ga bukatun ƙabilu ba, ya kamata a tsoron laifi ga waɗanda suke da laifi. Babu laifi a hukunta su in sun yi ba daidai ba. Kuma muna roƙo su Fulani makiyaya su zanto masu tsawatan ma ƴaƴansu, musamman a ba masu hankali kula da dabbobi domin hana su shiga cikin gonakin mutanen da zai kawo fitintunu masu kawo rashin zamantakewa tsakanin su da masu gonaki. Su kuma masu gona yana da kyau a ce sun tabbatar da cewa sun bar burtula da hanyoyin shanu wanda zai sa zai wuce tsakanin wannan gona da wannan gona ba a samu matsala ba, domin mafi yawa akan samu yara ne marasa wayo wanda ba su mallaki hankalinsu ba wajen shigar da dabbobi gonakin mutane su yi musu ɓanna ya kawo fitintunin da za a so a kan dabba a rasa rayuka da yawa. Mai dabba ya rasu, mai amfanin gonan ya rasu. So muna roƙon musamman shugabannin ya ce Allah su sa ido su sa baki a kan cewa Fulani makiyaya su sa yara mahankalta wajen kula da dabbobi, domin dabba sai an kula da ita. In an kula da ita za a samu cewa ta shiga tsakanin gona da burtali ta wuce ba tare da ta yi ɓanna ba. Su kuma manoma mu tabbatar da cewa gonakin da muke sara musamman sabbin gonaki mu tabbatar da mun bar hanyar shanu tsakanin wannan gona da wannan gona domin a samu kyakkyawan dangantaka, domin Fulani da manoma ƴan uwan juna ne. Kuma sannan muna ma godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa kabilun Najeriya sun hada kansu masu addinin Najeriya sun hada kansu
Allahi wahidu
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jukan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana